بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوم قوات رمضان شكرا تدبو دير داري حدود تلاتين دا بير هجرية wanda ya dace da bakwai ga watan bakwai shekara ta 2014 miladiya zamu ci gaba akan inda muka tsaya dangane da tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka na Kumo Akko local government jihar Gombe a Nigeria wanda muna cikin suratu Hud alaihi salatu wassalam jiya mun kammala kisar annabi Salihu da Samudawa sai muka shiga kisar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da shi da bakin mala'iku da yayi suka zo masa jiya mun tsaya ne akan aya ta 69 ko zuwa aya ta 70 فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط لوكacin da annabi ibrahim alayhi salam yayi baki mala'iku ya kawo musu nama gasashe na dan maraki ya ga basu ci ba sai ya ji tsoro a wata ayar yace ala ta'kulun ku ba kwa cin abinci ne to muna cikin wannan yanayi da yace musu ba ku cin abinci suka ce a'a kar ka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut mu an aiko mu ne zuwa ga mutanen annabi lut masu yin ludu masu luwadi zamu je mu halakar da su to yau zamu kammala kisar shi annabi ibrahim da waɗannan bakin mala'iku sannan kuma mu tsallaka mu shiga mu ji yayi suka yi da annabi ludu alaihi salam da shi da mutanansa to shine sai yace kuma wamra'atuhu qa'imatun fadhahikat daga falan ma ra'a aydihum la tasilu ilayhi na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
لوكacin da yake ce da su yaya ba ku cin abinci ya shiga cikin yanayi na tsoro suka ce kaka tsoruta mun aiko mu ne zuwa wajen mutanen annabi Lut sai Allah ya ce wamra'atuhu qa'imatun fadhahikat sai ga matarsa tana tsaye ita ce Sara bintu Haran kamar yadda Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirin sa ita wannan Sara bintu Haran yar gidan babban annabi Ibrahim ne auren gida ne aka yi mana yar babban sa ne ya aura ga tanan a tsaye tana tsaye a lokacin da yake tattaunawa da waɗannan mala'iku tana bayan labule tana jin maganar annabi Ibrahim da waɗannan baki wasu malaman suka ce tana nan tana tsaye tana musu hidima ne ita take ta zirga zirga tana ta kawo wannan abinci ko wannan nama da waɗannan mala'iku suka ƙi su ci alhali annabi Ibrahim a lokacin yana zaune yana tare da su ita kuma tana zirga zirga to sai tai dariya shine Allah ce fadahikat imam mujahid da imam ikrima suka ce dahikat anan gurin ba ana nufin dariya da aka saba ba kawai sai jinin al'ada wannan sai haila ta zo mata ko kuma naƙuda ta zo mata a wannan lokaci kamar yadda larabawa suke ce wa a yaran su dahikatil arnabu ay hadatil arnabu dahikatil arnab sai a ce ai damo ai wannan zomo yayi haila to amma wasu malaman suka ce fa dahikat anan gaskiya ba ana nufin haila bane ana nufin dariya ne to me hikimar dariya ga mala'iku sun zo masa kuma tai dariya suka ce eh tai dariya ne saboda mijinta yana cikin tsoro kuma an musu bushara cewa za a wuce ne aje a halakar da mutanen Annabi Lutu to sai tai dariya dan nuna farin ciki alhamdulillah ba ma wurin su aka zo ba sai tai dariya lokacin da suka cewa Annabi Ibrahim la takhaf irin dariya ne na farin ciki saboda yayin da Annabi Ibrahim ya kawo musu wannan abinci suka ji su ci sai ya ji tsoro wasu malamai ma suka ce ko ya zaci ma watakila ko yan fashi ne da makami suka shigo masa gida yace ba za ku ci ba suka ce mu ba za mu ci ba haka dai suke ta jayayya har suka bashi labari gashi abin da ya faru a wata riwaya Imam Qatada yake cewa tayi dariya ne saboda gafalar da mutanen Annabi Lutu suka yi da rafkana gashi har an zo za a halakar da su amma basu ma ji wa'azin Annabin su ba sai take dariya irin haha wato waɗannan mutane sun tabe yau ga mala'iku an turo za su halakar da su azaba ta kusance su amma ina basu farga ba wasu suka ce tayi dariya ne wa shi Ibrahim din dariya ta ina hakika tace ya aka yi wannan bawan Allah yake dariya kana cikin gidanka ai afwan tana dariya kai ya ake wannan bawan Allah yake jin tsoro kana cikin gidanka dan wasu sun zo ka ji tsoro sannan kuma kana cikin iyalinka dan wasu sun zo su ka ji tsoro kana cikin masu maka hidima shine take dariya wai cewa bai kamata Ibrahim ya tsorata ba wasu kuma suka ce a tana dariya ne wato dan tsabar mamaki da tai dan a lokacin su ita ma an yi mata albishir an mata bishara duk da cewa ta tsufa shi ma ya tsufa sai aka ce to za mu muku bishara da samun haihuwa sannan kuma za mu wuce za mu je mu halakar da mutanen Annabi Lutu to shine sai take dariya irin ta murna cewa masha Allah yanzu zan samu haihuwa shine take wannan dariya kun ga ku ai ya kamata ta yi dariya to malamai suka ce a cikin ayar akwai abinda laraba suke cewa at-taqdim wa at-ta'khir taqdirin ayar shine wa imra'atuhu qa'imatun fabashsharnaha بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فضحكت هكذا يكي معنى ما ترى النبي إبراهيم تناس مكي مت بشارة أتاكي ذات سامو دا إسحاق أبايا إسحاق ذات سامو واتو يعقوب أنا أبند أكي نفي واتو ذات ددي حتى سامو ودن نيئا الله زينونا متسو sai tai dariya take cewa tab ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ali shaykha kaitona wai yanzu ni dinnan yanda nake tsohuwa a ce zan haihu ga miji na ma tsoho wa hadha ba'ali zauji ga miji na tsoho ni tsohuwa yanzu a ce zan haihu kawai Allah ya ce fa basharna ha bi ishaq sai muka mata bishara za ta samu da annabi ishaq ومن وراء إسحاق يعقوب bayan ishaq sai kuma yaqub kun ga wannan yana nuna cewa annabi ishaq yaya yake ga annabi yaqub wannan yaqub din fa shine baban annabi yusuf na'am annabi yusuf alaihi salam wani kenan annabi yusuf shi ma tsatsan sa yana tikewa ne zuwa ga waye annabi ibrahim kamar yadda wannan akwai annabi isma'il annabi isma'il shi kuma dangantakar manzon Allah gaba ki dayan za ku duba nasabar sa tana tikewa ne zuwa ga annabi isma'il annabi isma'il kuma dan gidan annabi ibrahim ne to shi yasa manzon Allah yake ce da annabi ibrahim baba kuma shi yasa ma ake ce da annabi ibrahim din abul anbiya alaihi salatu wassalam baban annabawa wannan bushara ce mai dadi kwarai da gaske to bayan nan mallan sai me ya faru kuma
qalat ya waylata a alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib
Allahu akbar qalat ya waylata yayin da suka yi mata bushara aka ce wa ibrahimu zaka samu haihuwa sai matan nan tace ya wailata wannan kalma ce tana ana amfani da ita wajen at-tahassur wan nadam nadama da kuma nuna hasara wa kaito na anya wannan abun ko zai faru kalima ne yaqulu hal insanu inda ru'u yace ma yata'ajjabu bihi ko yata'ajjabu minhu kalma ce ta ya wailata larabawa suna amfani da ita yayin da mutum ya ga abin da yake mugun bashi mamaki sai ce ya wailata kamar yadda a kiyama mutum zai fada ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula ya wailata alidu ya kaito na yanzu zan haihu ya ajaban ya abun mamaki wa ana ajuz ina tsohuwa a lokacin ka san shekara ta nawa shekara 90 kamar yadda yazo Muhammad bin Ishaq yake fada a wata riwayar ma aka ce shekara 96 take da shi a riwayar Imam Mujahid kenan kai lalle akwai abun mamaki tsohuwa ya shekara 90 ko ya shekara 90 da ita da 6 a ce an ce za ta haihu ai kaga ko ta yi mamaki shi yasa ta ce wa ana ajuz me ajuz tsohuwa ita ce ajuz ta ce wa hadha ba'ali ga mijina shaykhan shi ma tsoho a lokacin sayyidina ibrahim yana da shekara 120 shi kuma mata shekara 96 a riwayar imamu mujahid mijin kuma yana da shekara 120 a riwayar muhammad bin ishaq imamu mujahid shi kuma a riwayar sai ce a shekara 100 annabi ibrahim yake da shi a lokacin ya girme ta da shekara 10 to shikenan daga yin bishara sai aka haihu ne ana cewa an miki bishara zaki samu da sai ta haihu a'a an samu shekara 1 sai da suka shekara ciro da mun cikin mace yana shekara ko shekara dai ko wata 9 ko kasa da haka to shine Allah ubangiji ya musu wannan bishara sai wannan dattijuwa Sara bintu Haran take cewa inna hadha la shay'un ajib kai lalle wannan wani abu ne ajib mai ban mamaki amma kuma ba mamaki akan lamarin ubangiji to bari ku ji abin da mala'iku suka faɗa
qalu ata'jabina min amrillah رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.
الله أكبر. قالوا سيسو ملائكون سكتي أتعجبين من أمر الله كركي ماماكي يكي ماماكي كيكي أكل لمر مبنجي كنا ما ترى نبي أتي ميكي أني ميكي بشارة دقاء الله kina da shekara 90 da wani abu zaki haihu kina mamaki fa inna allaha azza wa jalla idha arada shay'an kana inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun lamarin ubangiji yayin da allah ya nufaci aikata wani abu ko me yana nufatar sa kai kasancewa yake ya kai wani abu mai wahala a wajen ubangiji la babu kada ai mamaki wana ta'jabina min amrillah ana nufin la ta'jabi min amrillah kada ki mamaki akan lamarin ubangiji rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahmar ubangiji da albarkar ubangiji ya tabbata gare ku iyalan gidan annabi ibrahim wannan addu'a ce da mala'iku suka musu دعاءني معنى في معنى الخير والرحمة والنعمة الله يباكو الخير يا لنجنان إبراهيم الله يباكو البركة يا لنجنان إبراهيم الله يباكو نعمة يا لنجنان النبي إبراهيم كما تبس وانا الدعاء الله يكرم اينام باوي الدعاء ملايكم بما annabi ibrahim kansa addu'ar da yayi ai har yau ni da kai muna cin moriyarta yanzu duban makka kasar makka gabaki daya aikin hajji da kake ga ana yi din nan asalin sa annabi ibrahim ne sa'ayi safa da marwa asalin sa matar sa ce yanka dabbal layya da ake yi asalin sa annabi ibrahim ne da shi da dan sa ya dauka zai yanka zuwa arafa a tsaya ayi addu'a annabi ibrahim ne zuwa mina zuwa muzdalifa jifa da ake yi duk annabi ibrahim ne ni'ima da ka gani a garin makka ni'ima da allah ya yi a wannan gari ko a wannan kasa ta saudiya albarkacin addu'ar annabi ibrahim ne dan ya roki allah tabaraka wa ta'ala Allah ya bada wannan gari ni'ima warzuquhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun kishi ya Allah ka azurta wannan gari da al'umma da suke zaune a wannan wuri da iyalaina ya'yan itace masu yawa la'allahum yashkurun ko sa gode maka yanzu je ka garin makka babu itacen da babu a duniya duk itacen da ka sani ana noma shi a duniya su ba ba noman suke ba amma akwai shi sai ka rasa shi itacen ko dan itacen ka rasa shi a kasar da ake noma shi amma sai ka tarar da shi a Makka da Madina mu yanzu anan akwai lokacin da zaka ga babu wasu abubuwa suna da wahala babu su suna da karanci amma in ka je maka zaka same su suna da shi ko mun noman ranin ku sai ga wani abun ba ku da shi amma su suna da shi kuma wanda ya fi naku kyau yau mallan in banda a Makka da Madina ba ka ga lemo ma wai sai an sa mai sticker lemo fa ni ko gane da ni da kai diban sa muke kawai Allah kiyaye su ko sai an duba shi an duba lafiyar sa kowane lemo an yadda shi a lika mai sticker kaga ayaba da sticker lemo da sticker tufa da sticker bula bula tufa mallam apple masu dadi masu ban sha'awa wannan kasa da abinci fa abun karyawa baka da bukatar ka je ka zauna kana jiran dumame gurin matar ka ko ni dafa dafe shago kawai zaka shiga kana tsaye a shago dauki wancan zaka harada abin da zaka yi na karyawa yan ciye ciye da madara kala kala da mai kauri da mara kauri da parasol da mai ruwan madara madara da gashi nan dai ni'am kathira ya akhi yasa duk wanda ka ganshi a kasan nan yana zo za ka ganshi a koce bulbul ko bai da kudi wallahi ka ganshi a koce ai kware da gaske Allah kai mu ko Allah kai mu Allah ya ba mu kudi kuma so wannan duka addu'ar albarkacin addu'ar annabi Ibrahim ne alayhi salatu wassalam muna fatan Allah ya bamu ikon cin moriya da amfani na wato wannan annabi da kuma abin da ya bar mana kuma alhamdulillah mun ci din tun daga shi ya bar mana cikin zuri'ar sa ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bamu sunna muna amfanuwa da ita to bayan wannan sai me ya faru malam
فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ
فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ yayin da tsoro ya tafi daga zuciyar annabi Ibrahim kun san da an ce naji tsoro kalma ar-rawu a larabci ana nufin al-khawf yayin da tsoron nan ya tafi daga zuciyar annabi Ibrahim waja'athu al-bushra wannan al-bushr yazo masa na samun da ishaqa da yaquba yujadiluna fi qaumi lut sai ga annabi Ibrahim yazo kuma yana jayayya da mu dangane da mutanen annabi Lut ba gane ba ko bayan tsoron nan ya tafi daga mala'ikun da ya gansu yake jin tsoron su yanzu ba ya samu garanti cewa amma yi masa bishara bane za a je halakar da wasu to sai gashi kuma yazo yana jayayya da mu inji Allah yana jayayya da mu ma'ana yana jayayya yana tattaunawa da mala'ikun Allah din akan mutanen annabi Lut malamai suka ce yujadiluna ana nufin yukallimuna yana tattaunawa da mu yana yi mana magana taban ba wai da Allah yayi magana direct ba yayi magana ne da mala'ikun Allah to saboda matsayin su da girman su sai ubangiji yayi amfani da lamirin sa tunda shi ya aiko su to kamar Allah annabi Ibrahim yayi magana ne da ubangiji ba za a ce yayi jidali ba dan ku annabin Allah baya jidali da jayayya da ubangijin sa tabaraka wataala menene an ambaci kalmar jidalin ne dan ana nufin yana ta mika bukata yana cewa ai kaza su ce kaza ya ce kaza amma ba wai jidali da jayayya da ni da kai muka sani na musu ba fa a ai bai dace da annabin Allah ayi jidali da mala'ikun Allah ko da annabawa ba wasu malaman suka ce a ba komai ba matsala a ce yujadiluna din yana jayayya ai Allah yayi amfani da lamirin na din yana nufin mala'iku ne so sai ga annabi Ibrahim yana tattaunawa yana jidali da mala'ikun Allah ay yujadilu rusuluna yana yin jayayya da manzannin mu ba wai yana jayayya da mu ba abin da ya faru shine ke musu yayi da ya ga za su tafi Madain Lut can garin mutanen annabi Lut yace musu yanzu dan Allah ku waɗannan mala'iku ta ba mun faɗe su je ko da sabanin da malamai suka yi akan su suka yace musu yanzu idan akwai mu'minai mutum 50 a cikin wannan gari sai ku halakar da garin nan suka ce a ba za mu halakar da su ba yace 40 fa suka ce a yace 30 fa suka ce a yace to mutum 5 fa suka ce a sai yace to idan akwai wani mutum guda 1 fa mutum 1 musulmi za ku halakar da garin nan koda da akwai mutum 1 suka ce a a kun san me yasa ake faɗin wannan maganar so yake yi ya samar wa dan uwansa annabi Lut ya sama masa mafita wai dan in an je halakarwa shi din a kubutar da shi shine kurum ba wai yana karewa yana hana a halakar da masu luwadi bane ba. Dan uwansa Ludu annabi to shi yake kokarin tattaunawa da mala'ikun yaya ji ko za a dan sama masa mafita ko ku hadda shi za a halakar. Da karshe ne annabi Ibrahim yace da su inna fiha Luta, yace to ina so in shaida muku wannan gari da kuka ce za ku je ku halakar da su, to a cikin garin akwai Ludu, ma'ana akwai annabi Lut. Kawai mala'ikun nan suka ce a qalu nanu a'lamu biman fiha, ai mu mun fi ka sanin suwaye suwaye muminan da suke cikin wannan gari ya Ibrahim, ba wai da muka ce ma za mu je mu halakar da garin da alƙaryar za mu je mu halakar da hadda annabi Lut din bane ba, a'a lanunajjiyannahu wa ahlihi, sai mun kubutar da Ludu, sai mun kubutar da iyalan annabi Ludu, illa imra'atahu, amma banda matarsa, matarsa kan ba za mu kyale ta ba. To za mu zo mu ji labarin me ya faru wajen halakarwa, sannan kuma ita matar annabi Ludu wai me yasa aka ce banda ita, ba an ce za a kubutar da shi da shi da iyalinsa ba? Idan an ce iyali kan ai matarka ita ce alayi ko ta ma banda matar, dan a nuna maka ana iya samun mutumin kirki matarsa ta banza kamar yadda muka yi bayani. Ita matar annabi Ludu kafira ce kamar yadda matar annabi Nuhu ma kafira ne. Matar annabi Ludu ita take taimakawa wajen yin luwadi da mutanen garin idan annabi Lut alayhi salam yayi baki, to ita take yin ishara tana nuna yan alamu na cewa wannan mutumin fa yayi baki, ku zo ku kama su ku je ku yi barna da su, tana taimaka musu iyaka. Haka Allah kuma ijarabi annabi Lut alayhi salatu wassalam shine Lut ibn Haran. Shi kuma Ludu idan baka san waye ba, annabi Ludu, annabi Ludu alayhi salam dan gidan dan uwan annabi Ibrahim ne, ma'ana baban annabi Ludu dan uwa yake wa kokani ga annabi Ibrahim, kenan kama annabi Ludu kamar da yake ga annabi Ibrahim, shi kuma annabi Ibrahim kamar zaka iya cewa baffa ne yake gare shi, tunda an ce dan gidan ibnu akhi Ibrahim ne, ko kuma ka ce kaka dan uwan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Yayi imani da baffan shi annabi Ibrahim, sun yi imani tare, kuma har ma sun yi hijira, ma'ana sun yi rayuwa a zamani guda, annabi Ibrahim da annabi Lut sun yi hijira zuwa ƙasar Sham a wancan lokaci din. Shi annabi Lut sai Allah ya turo shi zuwa mutanen wani tsibiri ko wani wuri da ake ce da shi Sodom, sunan jama'ar ko sunan wurin da aka turo annabi Lut Sodom, amma ba Sodom din kadai ba, da Sodom da kewaye da dukkan sasanni da garuruka duk aka ce waɗannan su ne mutanenka. Shi kuma Allah idan rabe shi wato da mutane ƴan luwaɗi, shi kuma fitina da Allah ya ɗora mai kenan. To shi ne can Allah ya bada labari, daraballahu masalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut, imra'ata lut matan wannan annabi Lut da muke faɗa kenan, كانتا تاتا عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. تو ينزو كون كاني معنى جدالين كنان كو كنا أنا نفن تتونا واكنا بايا النبي إبراهيم صورو يا تفدى قريشي سيدا وكمينا تتونا وادا منزن نمو مي تتونا وانو النمو غنا ديشي مصفا أولنا قريفا أكوي لودو النبي لود عليه الصلاة والسلام. Shine Allah ya rufe yake cewa inna Ibrahim la halimun awwahum munib, lalle Ibrahim mutum ne mai juriya shine Halim. Awwa, mai yawan kuka, mai yawan komawa ga Allah. Munib, shi ma dai mai komawa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Waɗannan sifofi yabo ne ga shi Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, ta yanda Allah Ubangiji ya girmama shi ya kuma faɗa alkhairi a kansa. An ce kamar yadda Ibn Jurayj yake faɗa, wannan alƙarya ta mutanen Annabi Lut alayhi salatu wassalam, akwai mutum ɗan adam ɗan adam wajen 4,000 arbatul alaf ko sama da haka, wasu ma malaman suka ce arbatul alaf alf, wajen 4,000,000 kenan. Akwai jama'a a wurin 4,000,000. To shine su mala'ikun, bayan Annabi Ibrahim ya gaya musu wannan magana cewa akwai lutfa, to sai suka gaya masa wata magana. Gata nan me suka ce masa?
Ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim adhabun ghayru mardud.
Ya Ibrahim a'rid an hadha, ka kauda kai da barin wannan zance, da barin wannan magana, magana tattaunawa akan waɗannan mutane na Annabi Lut, ka hakura da shi kawai, ka daina magana. Innahu qad jaa amru rabbik, ba amfani magana, saboda hakika al'amari da umarni na Ubangijinka ya riga ya zo, hukuncin Ubangijinka ya riga ya sauka. Wa innahum atihim azabun ghairu mardud, lallai su waɗannan mutane na Annabi Lut, hakikatan tabbas azaba za ta zo musu ghairu mardud, ba a bar juyarwa ba, garanti tabbas sai Allah ya halakar da su. Wai akan me? Wai saboda me? Jama'a, ya kamata mu tambayi kanmu, kuma mu yi tambaya waɗannan mutane na Annabi Lut, wai me suka yi? Za a halakar da su haka take daga farkon isa a ce halakar da su za a yi, saboda suna wani abin da ake ce da shi luwadi, luwadi gazantaccen zunubi kenan, wanda wasu malaman ma suka ce ya fi zina haɗari. Dan mai luwadi cewa aka yi, in yayi ma a kashe shi murus, to ganda ma mai zina ana cewa idan ya yi aure a kashe shi, in kuma bai yi aure ba a yi masa bulala 100. Luwadi ko dabba ce aka yi da ita, cewa aka yi a katta dabbar kadai a kashe ta. Me luwadi, namiji ya je kwanta da namiji, wannan gazantaccen zunubi yanzu da mutane suke aikata shi. Jama'a, ana luwadi fa? Masu luwadi suna luwadi, sai dai Allah ya takaita kanmu. Namiji ya kwanta dan uwansa namiji ya danne shi, wal iyadu billah, ba dan wani abu kuma saboda neman duniya, kurin da mulki. Bokaye suna faɗa cewa, wai suna gaya masu luwadin, duk wanda yake da mulki in yana luwadi, mulkinsa ba zai kau ba. Wanda yake da sarauta in yana luwadi zai dade akan sarautarsa sai dai mutuwa. Mai kudi in yana luwadi kudi ba sa karewa. Wanda yake so ya samu kaza in yana luwadi zai samu. Haka matsafa, bokaye, mushirkai, abinda suke gaya wa ƴan luwadi kenan. Allah ya kawo mu lokacin da yau wasu sun mayar da wannan luwadi sana'a a gare su. Dan adam ya je ya bada mutuncinsa, ya bada kimarsa, Allah ya kawo mu lokacin da a wasu wuraren aiki ba za a baka ba sai an yi luwadi da kai, kaje kana neman aiki an maka interview, an ma aptitude test, an maka wacece, an maka oral, an maka menene, duk ka tsallake ka ci, ga offer nan kana ganin za a baka, sai mai gidanka wajen aikin sai ya ce to kafin a baka sai an duba sha'aninka. Haka aka gaya wani, wani bawan Allah ya bugo min waya yake min fatawa, na yi mamakin wannan magana, ya ce malam gashi na samu aiki, duk abin da za a yi na yi, amma wanda zai zo ya bayar da abin din ya ce a gaya mu akwai sako, kuma daman an dan rubuta dan note, an bayar an ce aje a miƙa, ya ce to aiki an samu aiki, amma kafin a bani wannan takarda sai an yi luwadi da ni. Ya ce malam me mafita, na ce mafita ka ƙara gaba ka haƙura kurum, ka ce ba za ka yadda ba a baka aikinka. Sai shi wanda zai ba shi aikin ya ce da shi, ka je ka gaya wa wanda ya baka note ɗin ya ce in taimaka maka a yi maka alfarma a ɗauke ka, na ce sai na yi luwadi da kai, ni ma shi ya turo ni aka bani wannan kujerar, kafin kuma ya turo ni sai da ya kwanta da ni nema. Wannan misali ne guda ɗaya, abin tausayi abin ciwo malam, yanzu luwadin nan manyan mutane suke yin sa, ban ce ba a samun ƙanana ba, akwai ƙanana suna yi, amma manya-manya sun fi, saboda neman duniya da mutuwar zuciya da lalacewa. Illa ta biyu dangane da wannan luwadi, yanzu an samu mazan da matansu suna saduwa ne da su ta hanyar luwadi, matarsa ce amma luwadi yake da ita, da yawa mata suna tambayan malamai suna fatawa akaram kallahu me hukuncin wannan, ga abinda mai gida ya ce zai, saboda wannan al'umma ku gane cewa ta gangara rami na halaka, ta gangara rami na tabewa. Kaga yaro matashi an yi luwadi da shi an bashi kudi 500,000, ayi luwadi da shi a bashi aiki, ayi luwadi da shi a bashi kujerar umra, ayi luwadi da shi ayi masa hanya a bashi ciyaman ko kansila, ayi luwadi da shi a sama masa tafiya makaranta, ayi luwadi da shi a bashi mota, duk ana yi a ƙasar nan. To ya za a yi Allah ya sauka mana da ruwan sama mai albarka, yaya za a yi mu yi aikin albashi mu samu albarkar kuɗin albashin, mutane suna luwadi, yaya za a yi mu shuka masara mu shuka gero da dawa su tsiro su rake mu har zuwa ƙarshen shekara? Ba zai yi ba, saboda an fusata Ubangiji. Ku duba waɗannan mala'iku fa, duk wannan tafiyar da suka yi da zango da suka tsaya, gaba ɗaya Allah ya tura su ne don su kifar da masu luwadi, su kifar da su. Bari ku ji gwagwarmayar da Annabi Lutu alaihi salatu wassalam ya sha da waɗannan mutane, ƙazaman mutane 'yan luwadi. Kuma ba ana karanta wannan ayoyi ne don ka ji shi a matsayin tarihi na mutanen Annabi Lutu, zamaninsu ya riga ya wuce, kai ba da kai ake ba, a'a da kai ake yanzu, tunda su waɗannan an gama halakar da su. Ka daina ko kuma taka halakar tana hanya, ya kai mai luwadi mai kuma goyon bayan luwadi. Allah Allah, ku ji tsoron Allah. Kuma nan nake kira ga iyayen yara, kowane uba ya san ɗansa da wa yake alaƙa. Ina'am, ɗanka ka san da wa yake alaƙa, waye mai gidansa, gurin wa yake zuwa, saboda akwai masu gidan banza, yana tara yara, yana tara samari, ana ɗan zuwa ɓarna yake. Wallahi akwai matar da take gaya mun, tace wallahi malam da idona na kama mai gidana yana luwadi da samari yake kawowa falona, da idona wannan na gan shi yana kwance da namiji akan kujera yana barna da shi. Wannan al'umma malam ina za ta ji? Kuma daga cikin alamun 'yan luwadi yanda ake gane su. Idan mutum mai ciwon luwaɗin ne baya sha'awan mace, an cire musu sha'awan mata, an sa musu sha'awan maza. Atatuna dhukurana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Yanzu ku rinka zuwa kuna saduwa da maza, ku bar abinda Allah ya halitta muku na mata. Bal antum qaumun adun, lalle ku mutane ne masu ketare iyaka azzalumai. To za ga dan luwadi bai damu da mace ba, namiji ya fi damuwa da shi. Yanda ake ganin mace budurwa a yi sha'awarta, to haka yake ganin yaro matashi ya yi sha'awarsa, kuma su sa a farauto musu yara matasan. Kai ina gaya maka, da ba dan Allah ya kaddara cewa namiji baya ciki ba, ai da yawa mazan da wallahi da ka gansu da ciki a kasan nan, dima dima za ka gansu da ciki wallahi na luwadi. To Allah ya takaita, ba a daukan ciki. Wasu kuma sun mai da wannan abu ya zama sana'a. Alama ta farko kenan, alamar dan luwadi zaka ga in kun hadu da shi, in ya rena ma hankali yana taba maka dubura. In dai kaga mutum yana yawan taba maka duburarka, ko ya bugi duburarka, ko ya kokarin ya sa ma hannu, ko ya wani abu dai, to dan luwadi ne. In za ka iya masa nasiha ka yi masa, in ko ba za ka yi ba ka masa elbow, ka kautar da banza. To mabarnaci ne, dan ta'adda ne. Alama ta biyu, ko kuma ka ga yana kokarin taba gabanka kamar kuskure, sai kokari yana me, yana taba gabanka. Kai ba kyau. Yanzu abinda suke masu yan luwadi, kaji ko tsirara suke, sai su dauki hoton azzakarin su a waya, idan ana so a tallata maka harkar luwadin. Wannan internationally abinda suke kenan, sai dauki hoton zakarin shi a waya, idan kun zo kun hadin yana so zai tallata ma, ba sai ya ma magana ba, sai kunna bidiyo din zakarin sai ya nuna maka. Kana sha'awa sai ya kira ka, idan kai dan abin ne shikenan. Suna da alamu da yawa wanda suke yi. Muna faɗin wannan ne don ka fahimta ka gane. Wani ya yi tafiya a mota, kafin su je wani wuri mai nisa, ya zauna da ɗan luwaɗi yana ta lalimarsa a mota. A mota yana ƙoƙarin sa masa hannu a cikin al'aurarsa. Kaga wannan ya kamata ka gyara hannunka ka zabge shi da mari. Waya guri ba, abin ne yana da ciwo wallahi. Ya duba tukunna ya rinka ganin wani duhu duhu, ya kasa gani ina sa gaba. Amma ayi mun afuwa da Allah. Ba dadi ba dadi, al'umma tana lalacewa, barnar ta isa. Allah ya raba mu da luwadi, Allah kuma ya tsare mu da sharrin yan luwadi. Sharrin yan luwadi yana hana Allah ya hana kurwan sama. In a garin ku ana luwadi, sai Allah ya kwashe albarkar amfanin gonar ku wallahi. Albashi da za ku je ku yi, Allah zai kwashe albarkar, yayi ta dora muku talauci da masifa da bacin rai da damuwa, saboda mabarnatan da suke cikin ku ba ku kama hannunsu ko ce su daina ba. Malam me ya faru bayan nan?
Walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib.
To ga mala'iku sun dira gurin annabi Lut, sun isa an hadu. Walamma ja'at rusuluna lutan, yayin da manzanninmu, ana nufin mala'ikunmu, dan Allah yana ambatar ar-rusul a cikin Qur'ani wurare da yawa, yana nufin al-mala'ika. Suka zo wa annabi Lut ala surati ghilmanin مرج حسان الوجوه samari matasa ko gemu ba su da shi ma suke kyakkyawan fuska si abihim yana ganin su sai yayi bakin ciki hazina lutun bimajiihim annabi lutu yayi bakin ciki ya shiga damuwa da zuwan waɗannan mutanen saboda me ya aka yi yayi baki ya shiga damuwa shi kuma wancan aka ce yayi baki ya yanka musu dan maraki shi kuma wannan yayi baki ya shiga damuwa ya shiga bacin rai wai dan me saboda ya san halin al'ummar da yake tare da ita za su kunyata shi ne wadaqa bihim zar'a ya shiga cikin kunci larabawa sukan ce daqa zar' fulan bi kaza idza waqa'a fi makruhin la yatiqu al-khuruj min wani yana cikin kunci idan ya shiga cikin wani yanayi na damuwa wanda ba zai iya fita ba a ciki yana ganin su yaji ciwo yaji zafi yayi bakin cikin zuwan su ya shiga cikin kunci da damuwa yana ganin su kyawawan mutane ne yace yau duk yanda aka yi za a yi barna a garin nan ga su mallan suna kanshi turare sai ya tausaya musu yace kak yau waɗannan baki nawa za ku fada hannun kuraye kura idan ta tafki akuya mallan abun ba kyau kura an ta rike nama baya ci ruwa saboda bai san suwaye ba shine wadaqa bihim zar'a wa qala hadha yawmun asib yace kai wannan rana yau ita ce rana mai tsanani a gare ni larabawa sukan ce asaba bihi sharru wal bala idha ishtadda ana amfani da kalmar al asb ana nufin tsananin bala'i yau ina cikin tsananin bala'i ina cikin kunya na'am duk wanda yayi bako aka ci mutuncin bakon shi ya ji kunya ai duk wanda yayi bako aka wulakanta bakon shi aka wulakanta wannan yana nuna mana shi kansa yana da karamci wajen rike baki ba wai dan baya son bakin ba a'a matsalar mutanen da yake rayuwa da su yan luwadi imam qatada da shi ne Imam Suddi Allah musu rahama suka ce mala'iku sun fito daga wurin Ibrahim alayhi salatu wassalam ku dauka ga sunan sun fito sun baro gurin Annabi Ibrahim an gama tattaunawa da Annabi Ibrahim sun tafi aiki za su ji sirrin da Annabi Lut suka tafi alƙaryarsa garin sa sun je masa da tsakiyar rana ba da daddare ba ba da safe ba aka ce sai suka tarar da shi a gona yana noma a wata riwayar a gona yana itace Allahu akbar annabin Allah a gona annabin Allah yana sarar itace ina zai kai itacen zai kai wa iyalinsa a dafa masa tuwo ashe ba laifi bane malami idan ya tafi gona ashe ba ma laifi bane idan malami ya je saro itace ya dauko ya kawo gida kamala ne cika ne zuwa gona kuma abu ne na mutunci da kima arziki ne wani ba shi da gonar ma da zashi to kaji annabin Allah ma yana zuwa gona kuma ashe da Allah ya kai ka gona bai wulakanta ka ba karka ce ya aka tura wani Abuja mu kuma aka tura mu kalari ko ba haka bane an tura wani sun tafi Abuja suna shakata mu kuma an bar muna ta fama da fartanya da tabo haka Allah ya ga dama wataƙila mai fartanya da tabon sai ya riga shiga aljanna sama da wancan in wancan din bai ji tsoron Allah ba in kuma shi ma mai fartanya da tabon bai ji tsoron Allah ba wancan din mai ni'ima mai jin daɗi in ya bi Allah shi kuma sai ya riga shiga aljanna haka al'amari yake kuma malaman tafsiri suke cewa daman Allah ya ce wasu mala'ikun kada ku halakar da su mutanen annabi Lut din take idan kun je ku bari ku dan tattauna da shi annabi Lut din shikenan suka tarar da shi a gona suka taho da shi suna tafiya a hanya sai yake ce da su ku yi hakuri za ku ga abin da ba kwa so ku yi hakuri Allah ya jarrabe ni da mutane marasa kirki sai suna dan tafiya sai yace ku yanzu ku zo garin nan ba ku da labarin mutanen garin nan ne ba ku san yadda suke ba ku san halin su ba suka ce me halin su sai Annabi Ludu yace na ina shaida muku da Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan mutane a duniya ba masharranta irin su mabarrata ne a wata riwayar malamai suka ce ya dauko itace yayi dakon sa yana dauke da shi aka ga waɗannan baki suna tafa da shi su waɗannan mala'iku a sifan samari matasa ko gemu ba su da shi kyawawa farare sai su mutanen Annabi Ludun jama'ar garin suke cewa dab yau Ludu ka kawo mana abinci ne suna masa izgilanci shi kuma yana cikin bacin rai yana Allah Allah ma dai bakin nan su karasa zuwa gidan shi sai yace ku yi hakuri kun ga ga yadda mutanen nawa suke a wata riwaya aka ce gidansa suka wuce dare direct suka shiga ba wanda ya san sun zo ma in banda matansa ba sai shi Annabi Lut din to shine ita matar ta fita take ta bada labari tana ga mutanen gari to yayi baki fa ya fa yi baki yayi baki fa a wata riwaya aka ce tai dan yi alamu da zai nuna cewa a gidan akwai baki to wannan shine dalilin da yasa Allah Ubangiji yace za a halakar da su za a kubutar da Annabi Ludu da mutanen sa amma banda matarsa ita ma sai ta shiga cikin halaka to yanzu ga bakin Annabi Ludu sun dawo gida shi ma Annabi Ludu ya dawo gida ya sauke itace an zauna za a fara tattaunawa sai mai akram kalla
waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawmi ha'ula'i banati hunna athharu lakum فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد
to abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana gobe insha Allah ta'ala za mu ji labarin me ya faru tsakanin sa da waɗannan baki nasa da kuma mutanen gari sai mu ansa tambayoyi insha Allah tabaraka wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
me tambaya ta farko yace da fatan mallam ya sha ruwa lafiya yace mallam shin ya idan mutum ya shafa gashin sa dayin kan zai iya yin sallah da shi ya halatta
dayin shine abin da ake shafawa wajen gyaran gashi ko na'am najasa ne shi abin tambaya nake najasa ne ba najasa bane ko to zai yi sallah mana da shi Allah saka masa alkhairi ma ya gyara gashin sa so yana da kyau kar mutum ya bar gashin sa kada mutum ya bar gashin sa haka a wargaje ya tsaftace gashin sa ya shafa ba laifi bane a shari'a dan mutum ya shafa abin da zai gyara wa gashin sa kyau ai ba ana shafa mai da yake ƙara wa fatan mutum kyau ba ha ba ana daukan makilin da brush ana goge baki dan ya ƙara wa hakori haske da kyau ba ana wanka da sabulu dan ya ƙara wa mutum haske da kyau ba to me yasa ba za a yi amfani da mai da zai gyara wa kan mutum baki da kyau ba na'am
mai bane kala ne
yana rina gashi eh ya dawo daga wani kala ya dawo na kala oja yake kuma to ku ji da wani abu guda shikenan idan rina gashi yake canjawa gashi kala daga kalar da Allah ya halice shi wannan haramun ne ai amfani da shi duk man da za a yi amfani da shi ya canjawa gashi kala ko na maza ne ko na mata in dai akwai canja kala ya canja shi daga inda yake ya koma wani kala la yajuz wannan ma'ruf ne ya zama taghyiru khalqullah canja halittar ubangiji kenan idan kuma mai ne da ake shafawa ya karawa gashi kyau ya laushi ya santsi wannan ba laifi bane idan an shafa kamar yanzu irin su relaxer da su conditioner da mata suke amfani da shi kun ga yana karawa gashin tsawo yayi baki yayi kyau wannan ba laifi da shampoo ana amfani da shampoo ya tsaftace gashin ya kara mai baki yayi kyau ba laifi tunda ba canja halitta yake yi ba a'a yana kara masa kyau ne so dyeing din in yana canja kala ne haram idan kuma akwai wani nau'i da yake gyarawa dan adam gashin sa yayi kyau in dai gyara gashi ne kun san akwai gyara daban akwai kuma canja kala daban to gyara halal ne canja kala kuma bai halatta ba wallahi alam ya bandi kun yi gabbara ba ko yau ba saboda an juya muku ba inda kuke so ba ko ka san ku yi hakuri ku samari akwai yan adawa a baya kadan ba ku ji ba ana bayani ana cewa kaza ne ko ba ku ji ba wai kar dai a bar ku sake ba komai in an samu gurin da za a dan sake muku za a sake muku insha Allah ta'ala na'am
malam tambayar sa na biyu kuma yace malam yana yin suhur ne bai an kara ba sai ga lokaci ya kai karfe 4:41 to malam me matsayin azumin sa
to karfe nawa ake daina yin suhur a nan garin 4:41 daina suhur a ka'ida 4:20 ne ake dainawa a nan
saura 20 ake alfajiri yake ce
to biyar saura 20 to shine da 40 kenan karam kallon a'a
na'am
ku dakata abinda nake so in ce yaushe ne ne alfajiri yake ketowa 4:40 daidai to a shari'a za a kama mutum ne in ya ci abinci bayan alfijir ya keto amma malamai ihtiyatan suna cewa ana so a dan daina cin abinci kafin keto alfijir din da yan mintuna kadan saboda kewayewa dan kada aje a fada cikin bayan alfijir so wannan yana cikin cin abinci kawai sai ya ga 4:41 ya zai ya karasa cin abincin sa ya kammala ba ni na fada ba akwai hadisi ne sahihi ingantacce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa yayin da mutum yana cin abinci na sahur bai farga ba sai ya ga alfijir ya riske shi to ya kammala cin abincin sa inda ruwa ma ya karasa shan ruwan sa kuma ya ci gaba da azumin sa ba ni na fada ba mai abin ne ya fada kada a tsananta wa mutane kada a kuntata wa mutane wannan shine sunna kuma shine shari'a amma wanda bai sani ba bai farga ba kawai tarar da kansa yayi a haka banda wanda ya tashi daman yana tashi ya duba agogo ya ga 4:40 sai ya kama lodi wannan banda shi idan wannan yayi wannan to ya ci abinci alfijir yake to kuma ya kare azumin sa kula da kyau da babban baki da wasali a kuma fahimta a gane saboda akwai yan gadagada da yan cuwa-cuwa masu ketare iyaka da tsallaka katanga na'am malam
to wannan tambayoyi ne guda biyu masu dan kamanceceniya watakila ina ga mutum ɗaya ne ta rubuto su tace Allah gafarta malam da fatan an sha ruwa lafiya tace da Allah mala a dinga yi wa iyayenmu nasiha akan su dinga bawa yaran su mata wadda suke so idan har an yadda da addinin sa sannan kuma an san shi shi ba wai mutumin banza bane a gari a daina dagewa wai sai mai arziki za ba takardanta ta biyu kuma tace Allah gafarta mallam naji a gida ana cewa wai za a yi mini auren dole za a yi mata auren dole sannan ita kuma ba ta son sa don haka mallam don Allah a yi wa iyayenta nasiha akan su daina yi wa yaran su irin waɗannan auren dole in har wanda take so din mai addini ne bissalam
tayyib wannan kuka ne mai kyau yayan ku ne mata suka rubuto na farko tana cewa ku iyaye a yi muku wa'azi ku rinka bawa mata mazajen da suke so masu addini ba sai masu kudi ba kuma gaskiya ne yanzu kan mun tsautsayi yasa kuka hada neman aure kana ustaz wancan kuma yana da kudi in dai ba taimakon ubangiji ba Allah ya taimake ka iyayen masu ra'ayin addini ne ba za ka sha kashi kwarai da gaske ka hakura ma kawai ka majanye wannan shine hakikanin abin da yake faruwa talaka kam in dai wajen aure ne in ba sa'a ya ci ba daman yana kar sai dai Allah ya kiyaye to wannan ba daidai bane manzo Allah ya faɗa hadisi sahihi idza taakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan mutun yazo muku wanda kuka yadda da ga abin da annabi ya faɗa sifofin da ake ba mutun aure addini wal khuluq addini da dabi'a in dai yana da addini kuma yana da dabi'a hali mai kyau ba halin banza bane da shi to ku bashi yar ku yace illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan ba ku yi haka ba za a samu fitina da barna mai girman gaske a bayan kasa kuma gashi nan yana faruwa tunda an kauce abinda annabi ya faɗa din ga fitinan nan ga barnan nan da yawa-yawa ayin matan ana auren su ba a matsayin yan mata ba zawarawa ake auren su maza sun san su kafin lokacin saboda an kauce karantarwa annabi so wannan sako ne daga bakin manzon Allah daga ofishin annabi ya ku iyaye babban abin da za ku maida hankali akai shine addini da kuma hali ɗabi'a ba laifi a kula da shin wanda zai wannan auren yana da sana'a ko bai da ita shi ko musulunci bai ce baka da kuɗi ka je ka tinkari neman aure ba saboda kai ustaz ne mai addini ne mai hali baka da komai baka da as baka da chas baka da komai sha'awa kawai ta kama ka tunda ka mallaki balaga bari ka je ka shiga neman aure so duk wanda yazo neman aure bai da aiki bai da sana'a to iyayensa su yi kokari su sama masa sana'a da zai yi sannan kuma yazo neman aure gaskiya babu sana'a baka da aikin da zaka yi idan uban yarinya ya ce bai zai baka ba gaskiya bai saba wa Allah ba ko man addinin ka ko man halin ka saboda ba kasa zaka je ka tuka ka bata ta ci ba kuma yanzu yanayi al'amura zamani sun ya canja dole aure sai da kuɗi dole ne sai da kuɗi dole sai da kuɗi ba yanda za a yi aure ba kuɗi yasa qur'ani ma yace walil safifil ladina la yajiduna likan nikahan hatta yughnihumullahu min fadlihi wadanda ba su da hali na yin aure su kame mallan kaje kai ta azumi litinin da alhamis bayan an sha ruwa shale mun tsami da citta zai taimaka maka ya rage maka abin nan haka ake yi ke ma ki je ki ta fama Allah ki yi kaga wannan yana nuna mana cewa idan mutum bashi da hali yayi hakuri ku je ku yi wa aure ku zo aure yana ta mutuwa saboda ba ci ba sha ba iya daukan nauyi ko mutum da ya zo yana yin auren da ya san da ya ga ta samu ciki sai ya tsallaka ya gudu ya tafi ukari wai ya tafi cirani kaga wannan ba daidai bane a ji tsoron Allah a gyara ko kuma iyaye idan Allah ya sa wani ya zo mai dan rufin asiri ku taimaka ku bashi tunda yarinya gashi abin da take so wata yarinya wani mai hali ya zo wani mai kuɗi ya zo ga wani ko miskini ya zo amma da ta duba sai ta ga mai halin ba ya da addini amma mai talakan mai dan rufin asirin shi yake da addini da kamewa a bisa ga dukkan zato mafi rinjaye mutum mai addini an fi kyautu da tan ya samu zuri'a ta kwarai da yadda zaka bashi kuma ya rike matar da mutunci da daraja amma ba yanda za a yi mai addini in dai mai addini bai zama mutumin kirki ba to kuma ra addini ba yanda za a zama mutumin kirki wannan shine abin da ya kamata mutane su fahimta kuma kudi ba shine certificate din da yake sa mutum a bashi mata ba na'am masu kudi ku yi hakuri ba cewa kai kar a baku aure ba amma ba shine zai yi qualifying mutun ya ce ya cancanta a bashi aure ba dan annabi bai faɗa haka ba manzo Allah cewa fafar bi zati dini taribat yada kuma annabi yace a zura da hali da dabi'a da addini idan Allah ya sa mutun yana da addini yana da mutunci kuma yana da hali yana da kudi wannan nurun ala nur amma ya zama yana da kudi amma bai da mutunci to me amfani kuma masu kudin ganin su kuke yi ba ku san auren masu kudin ba ku tambayi matan masu kudin ya suke rayuwar su ba ku labari akwai mai kudin da a ido ne yake da kudin haka amma a gidansa ba kyau wallahi rikici ake da shi akan 200 kuma canjin naira 7 da kobo 5 bai zai bar miki ba wallahi akwai mai kudin da zai aure ki bai da lokacinki ina bai da lokacinki bai da time dinki to daman dan kudin su kika aura to bai da lokacinki yana da lokacin wasu kinki ne yau ya je hotel ya kwana da wata haka ba suke duk hotel din da suka sauka fa da yawan su in ba masu addini bane wallahi da matan su da matan su ake sauke su yanzu wasu hotel din idan ka je kana zuwa abin da za ta tallata ma ce za a yi namiji kake so ko mace in zaka kwana wallahi a kasan nan kuma suna nan wasu mazinata na'uzu billahi to kin aure mai kudi kuma yaje yana zina da wata to me amfanin mai kudin kin aure mai kudi kun zauna da shi ba addini ba tsoron Allah ƴaƴanku jahilai shi jahili ke jahila shikenan kuma kudin nasa ba zai ba babanki kudi ba ke ma ba zai baki kudin ba ko me zai mai komai da kudi ba kawai dai sunan kina da kudi ne ko kuna da kudi a dauke ki a mota kina neman direban sa da yawa matan masu kudin wallahi direbobin su suke nema direbobi saboda masu kudin ba su da time din su ba su da lokacin su so tsakani da Allah ni ina ba da shawara in Allah ya ba da yarinya mai hali mai addini to mai hali mai addini yafi talaka mai addini eh hakuri za ka yi kai ma wannan yana da dan maiƙo ko kuma ga addinin ga dan maiƙo to a bashi kai kuma ka je ka nemi sa'ar ka kai bushashe ita bushashiya ku je ku kuke kashe a can gaba daya Allah ya gane da mu
mai tambaya na gaba
auren dole kuma bai da sakamako mai kyau duk wacce ka je kai mata aure na dole ko ka tilasta ta je ta aure wani mutum wanda ba ta so to ka shirye ranar da zaka yi kuka kai uban da uwar akwai waɗanda saboda an basu wani abu sai su tilasta wa yarinya sai ta auri wannan mutum saboda yana dan kawo wani abu ku ba wa yarinya yanci matukar wanda za ta aura din mai addini ne ku ba ta dama duk abinda wani zai zo yi muku na ihsani to bai kamata ku goyi bayan ra'ayinsa ku watsar da ra'ayin yar ku ba dan gudun me zai iya zo ya faru saboda ba ku za ku yi mata zaman auren ba yanzu wani ya zo daga America mazinacin mutum ne a America ma suna cikin mugan mazinata yana da HIV chronic kawai ya taho ya zo ya samu yarinya lafiyayya mai addini mai kamewa kurin ya aiko tunda daga America ya ce a bashi ko ba wanda gwamnati bincike tunda America yake shikenan ba wai America ba yanzu ko Abuja ma fa aka ce ai daga Abuja yake shikenan you are totally qualified kawai shikenan kawai aka tukuku aka bashi yarinya daga bayan wani ya bugo waya yake cewa wannan yarinya da aka ba wannan abokinmu ne bai da lafiya yana da matsala amma na san iyayen ba su sani ba shikenan aka sanar da iyaye ana yi wa iyaye bayani abinda suka fara faɗa suka ce hasada ake mata ta tattara ce tafiyar ta kurum hakan kuma aka yi sai da dan uwanta ya je buge-buge tukunna a airport ya zage-zage yace an sato masa kanwa abin da ya lalace ana gama wannan kuma makocin su yace zo a baka ai ba wace an hana ba to ga makociya bayar daman yaran ga sunan suna nan azuba an rasa yadda za a yi da su ne kurin ko ina ma a danna ta kawai Allah ya kiyaye hanya so ya kamata mu kiyaye dai kawai mu rinka bincike mu rinka lura Allah gane da mu
mai tambaya na gaba mallam yana tambaya ne akan sujudu shukur yace sannan ya ake yin ta sannan kuma zai iya yi ko bai da alwala
jama'a abinda ake nufi da sujudu shukur sujada ce ta yi wa Allah godiya a matsayin ka na musulmi kana zaune sai akai maka albishir da wani abu taki kawai sai ka fadi kai sujada misali kana zaune yanzu dinnan sai ga sai ka ji kirin wayar ka tana maka alert ya akai sai kaga an maka text an ce insha Allah ta'ala bana masu tashi zuwa maka da kai za a tashi wani tsohon kawunka wani mai kudi da baya taimakawa Allah ya taimake ka bana ya taimake ka ya biya maka kaga kana ganin wannan Allah ya kai ka san Allah ne ya kwato maka sai ka kafa goshinka a ƙasa kai godiya sujudu shukurin nan duk abun farin ciki in ya same ka sai ka kafa kai godiya kana neman yarinya kana ta wahala kana ta zirga-zirga sai aka aiko ma cewa fa an baka sai ka kafa goshi ka ce alhamdulillah kana neman admission a wata makaranta jami'a da wahala sai aka ce ai an kafe suna da kai alhamdulillah kai sujudu shukuri kana wani business kudin ka sun makale wata kwangila sai aka ce ai gwamnati ta saki kudi an sako ma miliyoyin ka gaba daya ba wani bata lokaci kawai sake kai kafa goshi kai sujada wannan shaddar ka turmusa ta akar wannan goshin ka goga shi akar kace ya Allah na gode maka ba sharadi bane sai ana da alwala ba sharadi bane sujudu shukr sai an kalli gabar ko ina kawai goshin zaka buga a ƙasa Allah ya taimaka Allah ba da nasara idan kai wannan to Allah ubangiji zai kara maka albarka da dacewa a cikin abin da ka samu din ayi sujudu shukuri in dai an samu abin yi wa Allah din suna nan ma abubuwan da za a yi wa Allah sujada din da yawa ko na'am
ta saboda kurewar lokaci zamu takaita tambayoyin anan sai masu neman addu'o'i kuma wannan yace yana bukatan mallan da sauran jama'a su tashi addu'a saboda yana neman hadda wannan kuma yace mallan da sauran jama'a da Allah ya tashi da addu'a saboda ƴaƴansa sun sa wani abu a gaba da fatan Allah ya taimake su ya kuma albarkace su to wannan ma dai addu'an yake nema amma gaskiya rubutun nasa ba zai karanto ba sosai da fatan dai kawai Allah ya karba mana gaba
to wai yace tun da ka gane dai addu'a yake nema shi kenan kawai Allah ya taimake mu jama'a kullun dai muna ta addu'a muna tawassuli da wannan zama da muka yi muna karanta littafin Allah muna fassarawa muna tawassuli da shi Allah ya mana afuwa ya mana rangwame duk wanda yake da bukata ya rubuto ko bai rubuto ba Allah ya biya masa Allah ya biya mana Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ita ce makomar mu Allah ubangiji ya ji kan iyayen mu ya ji kan magabatan mu dan uwan mu da muke tare da shi bara bala dan juma da Allah ya masa rasuwa muna fatan dai Allah ya yafe masa muna tawassuli da wannan zama da wannan gurin karatu da hidima da yi ta yi mana akan gudanar da wannan karatu Allah ya sa dan aljanna ne Allah ubangiji ya yafe mana Allah ya kara mana arziki Allah ya kara mana wadata marasa lafiya a cikin mu Allah ubangiji ya ba su lafiya duk wanda yake da wata larura a tattare da shi ubangiji Allah ya warkar da shi mai neman aiki Allah ya bashi aiki masu neman sana'a Allah ya ba su sana'a yan kasuwar mu Allah ya albarkaci kasuwancin su sannan kuma halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu na abun tsoro da firgici da damuwa da zubar da jini da rashin kwanciyar hankali da lalacewar kasuwanci da tabarbarewar tarbiyya da lalacewar ilimi da karancin sa muna fatan Allah ubangiji ya rangwanta mana ya takaita mana haka Allah ubangiji ya ba mu shugabanni na gari masu tsoron Allah Allah ya azurta mu da gyara ayyukan mu da dabi'un mu da halayen mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh